assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar Litinin watan Ramadan, yana da kwana 23443 hijiriya, kuma yau muna 25 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya. Allah ya sake hada mu a wannan masallaci na area 11, masallaci da CDA da yake area 11 a garkin birnin tarayyar Najeriya Abuja, domin ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma wadda muka fara shi tun wato kwana 22 da suka wuce. Wannan shine zaman mu na 22, majalisi na 21 a cikin tafsirin ayoyin ƙarshe na suratul Tauba, wanda muka fara a cikin satuttukan nan uku daga aya ta 119 a cikin suratul Tauba din. Mun kai aya ta 128 129 ayoyin ƙarshe na sifar annabi sallallahu alaihi wa sallam, laqad ja'akum rasulun. Wannan shine zaman mu na hudu ƙarƙashin fassara da fashin bakin waɗannan ayoyi. Alarma Yusuf Dabai zai sake karanta mana laqad ja'akum rasulun, sai kuma mu ci gaba da fashin baki a inda muka tsaya. Bismillah.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
laqad ja'akum rasulun, wallahi tabbas manzo ya zo muku mai girman sha'ani. Min anfusikum, wanda Allah ya taso shi daga cikin ku, kabilar ku ne, nasabar ku ce, cikin tatacciyar nasaba mafi tsada a cikin ku a bisa tafsirin da muka yi. Azizun alayhi ma anittum, dukkan abin da zai wahalar da ku yana muzguna muka, yana jin ba daɗi. Harisun alaikum, mai kwaɗayin rahama ne gare ku. Bil mu'minin wa rufu rahim, sannan mai rangwame ne, mai jin ƙai ne ga mumunai. To, a zaman makin baya muna bi har zuwa kan matsalar azizun alaihi ma'anitu, wanda a jiya mun fara da ɓangaren lura na abin da ake nufi da azizun, da kuma ma'anittum, mun kawo ishtiqaqat din, da kuma abin da yake nufi da larabci, wanda ƙarshe abin da malaman tafsiri suka ce kamar yadda shi ne abin da Ibn Jarir al-Tabari, Allah ya ɗauka da rahama, ya faɗa ko ya tafi zuwa gare shi, da kuma sauran ragowar malaman tafsiri, ma'anittum inna azizun alaihi ma'anittum, in ji Ibn Kathir ya ce ai azizun alaihi anatukum وهو دخول المشقة عليهم والمكروه والأذى. معنى دقة بن الذي زما أبن كيني شمتاتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايعكم إن جيزي تزقنا ومتانا سواء من نم أبن أبن يشع في رأي وسط الدنيا وكما أبن دا يشع في رأي وسط الآخرة. زامو بي rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dalilai, mu gani tabbas abin da ya damu annabi, ya damu manzon, ya damu mu'minai, to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son wannan abu. Abu na farko, kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa, zamu ga hatta sallah da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ba shi ita ne guda 50, amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya koma wajen Ubangiji haske da Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da ita ta koma guda biyar. Kuma sai zance wannan biyar din idan ta yi ta ladanta daidai yake da ladan kamar ta yi guda hamsin. Kuma babu wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san zai janyo mana matsala ta shiga wuta ya haɗa mu da Ubangiji. Fashe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙarin ya kautar da mu daga faɗawa cikin wannan abu. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam daga Jabir ɗan Abdullahi Allah ya ƙara da gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma masali wa masalukum, yace ni in ka ɗauke ni kana so ka gane ya nake, a gefe guda kuma ga kunan ana so a gane ya kuke in ina tare da ku, a kasance ta tare da ku ya nake ya kuke. Sai malala ce ka masali rajulin au kadana, to ni kwatance na kamar mutum ne izo ikunna wuta a cibalbal. To ina kuke ku, فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها. sai fari da malam buɗa mana littafi, ko kuma fari da faɗa wuta da suka hango hasken wutan nan, sai suka dinga zuwa suna ƙoƙarin faɗawa cikin wannan wutar. wa huwa, shi kuma wannan mutum kaman kenan ku ne fatankwacin farin, wanda idan farin nan suka faɗa wuta mutuwa za su. To kuma ga hanyoyi nan na halaka, kuna tunkaro hanyoyin halakar, ni kuma ni ne katankacin wannan mutumin. wa huwa yazubbuhunna anha, shi wannan mutumin yana ƙoƙarin hana waɗannan farin da faɗa wuta ko malam buɗa mana littafi kar su faɗa cikin wannan wutar. amma sai waccan ta zagaye ta nan, sai wannan ya zagaye ta can, shi kuma duk hanyar da ya ga za su faɗa wutar nan sai ya ji ya fare. wannan shi ake kira al-lafu wan nashr al-balagh, shi ne a kawo abubuwa a jere guda biyu sai a ajiye su, to sai kuma a kawo waɗansu abubuwa guda biyun wanda ɗaya na farko ne ɗaya kuma na biyu ne. misali ka ga masali wa masalukum, abubuwa biyun farko kenan. a rajulun aw qadana al-janabib wal farash, ana ka masalin rajulin muqidu an-nar, wa antum ka masalin janabib wal farash allati taqa'u fi hadhihi an-nar. an fahimta? sai manzo Allah ya ce wa ana akhidun bi hujjatikum an-nar, to fa ni ina kama lawurjan ku ne ta zugen ku, nake nake tuntuka ina kama matattarar madaurar zani a kugunku, ina cin kwalakku ko kuma ina daƙumar ƙugunku, ina finciko ku kar ku shiga wuta. wa antum tafallatuna minni, amma a haka wasu suke fincikewa sai sun faɗa wuta. saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ba wahalar da ta kai wuta, to shi kuma kullum abin da yake yi ƙoƙari shi ne ya za a yi kar ku shiga wuta. saboda azizun alaihi ma anittum, abin da zai wahalar da ku ya takura muku ya sa ku a cikin wahala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya san. hadisi ya tabbata a cikin al-mu'jam al-kabir na imam at-tabarani bi sanadi rijaluhu rijal as-sahih, kama yadda imam al-haythami ya faɗa Allah ya kansa da rahama, in banda Muhammad ibn Abdullah ibn Yazid al-Maqbari, wanda kuma shi ma fiqa ne amma shi baya cikin rijal as-sahih. ya rawaito hadisi ta hanyar أبي الذر الغفاري جندب ابن جنارة الله يقارئ لا أغيشي وأن شي ما ينعنون من مزال السماء عزيز علينا عزيز عليه عنتنا سيكي سوى تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزال الله صلى الله عليه وسلم يا ظن وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء, ba wani tsuntsu da za ka gan shi yana juya fuka-fukansa a sama a sararin samaniya, illa wa huwa yuzakkiru lana min ta'ilma, fata sai manzo Allah ya koya mana wani abu na ilimi game da wannan tsuntsu. qala yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, zalla sama da kansa yake cewa ma ba iya min shay'in yuqarribu min al-jannati wa yuba'idu من النار إلا وقد بين وقد بين لكم باب وانا أبدي رجي وان بذي شغد متان الوتاء كوكما يكي متاني على الجنة فاشيتي أجمك بيان من لم أبن دكي دكي كاغونا يانونا كينام يا حد آمن ما ده لفظ حريص عليكم وان إن شاء الله سيأتينا عما قريبا عزيز عليه ما عنيتم أبن دجزي ساقو وهلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايا دغتكن أبوه النبي صلى الله عليه وسلم بايا سو غمد أبن دشاف العمر الأمة شيني كل أباني يباو مسلمي سيفا مثل مسلمان ننسنش دغتكن دعموال الأبار وسيا دعم har ma sai ya gaya musu wani abu da zai rage musu wannan damuwa. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari da Sahihul Muslim daga Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kare da a gare shi wal hadith rawahu Tirmidhi min hadith Imran ibn Husayn wa rawahu Ahmad min hadith Amr ibn al-As Allah ya kare da a gare shi rawahu Muslim rawahu Ahmad an Amr ibn al-As bi sanad صحيح على شرط مسلم روايه بخاري تاع ابو سعيد ما قال صلى الله عليه وسلم اكي سوى رانا القيامه وبنجي سبحانه وتعالى زي كرا النبي ادم يتي يا ادم اخرج من اخرج من ذريتك بعث الناس ادم wai waya bankaran zuriya ka ka fito da ɗan mutuwa inda za su shiga wuta sai annabi Adam ya ce labbaika rabbana wa ta'ala Allah na amsa maka ina neman taimakonka ina ƙara amsa maka ina ƙara neman taimakonka wa ma ba'athuna ya ubangiji suwaye kuma ɗan wuta a cikin zuriyata sai maza Allah sai ubangiji ya ce ka je ka raba su group group kowane grup mutum dubu wannan a ma'anar zancen kenan mana ba hadisin ne sai ka raba shi grup grup ba duk mutum dubu a tsamu mutum 999 su ne za su shiga wuta sai ka bar mutum ɗaya shi ne zai shiga aljanna maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka hina izin to da zarar an ba da wannan titular an ce mutum dubu duk mutum dubu mutum 999 'yan wuta ne mutum ɗaya ne 'yan aljanna to a daidai wannan lokacin duk wata mai ciki za ta haihu saboda bala'in wahala sai ta yi barin abin da yake cikin cikinta to yanzu misali mun taho ni da kai sai ka ji an ce a ware mutum dubu a ciki 999 ka shiga wuta ɗaya shiga aljanna to waye a cikin mu kenan kaga sai dai mu rabu kenan wata fayyoma idin yashibul wulda wil wuldan a lokacin duk yaro za ka ga farfara ta fito ne saboda bala'i wata da kullu zati hamlin hamlaha wata ne ciki a lokacin za ta haihu ko ta yi farin ciki wata ran nasa sakra ko sukara kaga mutane suna talayi wa ma hum bitukara ba layi ne na shan a kayan maye ba walakin na azabar Allah shari'i kawai tsananin azabar Allah ne a lokacin to fa shaqqa zalika ala an-nas sai wannan abu ne tayarwa da tahabbai hankali to ka gani al'anatu in ta tabbata anan ko tun shiga cikin damuwa fa shaqqa zalika ala an-nas sai tabbai suka shiga cikin tsananin damuwa hatta taghayyarat wujuhuhum ka sha'rat as-sawda wato sai ga shi suka faɗi fuskar su ta yi bakin saboda firgiti da tsoro to da zala kuma ta shi ma shi da damuwa fa ala sai manzo Allah kuma ce musu kai kwantar da hankalin ku min ya juji wa maji 999 an ya juji wa maji domin su ya juji wa maji suna da tarin yawa ku kuma mutum ɗayan da zai shiga aljanna a cikin ku za a ɗauka sai manzo Allah ce an tuntun nasi ku al'umma ta a cikin mutane ka sha'ar fi sauda fi jambi sauran abiya kamar sani wanda yake za a ce sa ne wanda yake akawali, an san akawalin sako shine baki irin. To amma kuma sai a ga wani amfanin gashi a gefen jikinsa, kaga in ka tashi ai daga nesa ba za ka gano akwai farin gashi ba, sai ka zo dabbi shi. Dama wanda ake ganewa sai dai in dangane mai fari biyar, amma in bikili ne to za ka ganshi kalarsa ce dai ta bikili. Idan kuma dangane to shi ne za ka hango farin. In akawali ne baki za ka hango, sai dai in ka zo kusa da shi sai ka gano cewa ashe akwai wani fari a jikinsa. To maza Allah ya ce ka sha'arat sauda fi jamd al-thawr al-abyad aw ka sha'arat al-bayda fi jamd al-thawr al-aswad, ko kuma kamar bakin gashi ne a jikin farin sa wanda yake ainihin a kida wanda yake zamu ce masa me fari, ya fari ake ce fari ne kili shine fari ko da platinum adoki da yaran kanuri ko yawa. To kaga mu kuma da Hausa muna cewa kili shine fari kenan, akawali kuma shine baki, bikili kuma shine ruwan kasa, ko danga kuma shine mai rodo-rodo, fari da baki da ko. Amma asali launin adoki yake, amma ana fada wa shanu ga gambu yana zuga tsoho dukko ko barawan shanu, shi da yake cewa mai zidar akwal bai kama danda, san kafari ne ko ga kanan kusa. In ka ga baki ne za ka cewa ya shiga hannun dukko, inda sai wata rana an hana ma mallan jaji a shi ne. Kaga yana magana ta kuma sai ce mai zidar akwal wanda yake neman wato akawalin baki ai bai kama danda. In ka ga danda mai fari biyar ai ba za ka ce shi bane ko. Sau da shi in yanzu yana tsafe shanun sai ya canza muku kala, ya ce san kafari ne ko ga kanan kusa. In ka ga baki ne za ka cewa, ko ga ka kana wurin ka ga baki ai ba ka ce na kafari ne, wala ka haƙura ka wuce. Sai ka ga sai wata rana an hana. To maza Allah ya ce kamar kilin sa ne, amma yana da ɗan farin, kamar farin gashi ne a jikin kilin sa, ko kuma baƙin gashi ne a jikin akawalin sa. Don haka abin da yake nufi su ya juju wa majujin yawa ne da shi. Kuma gashi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin hadisin Nawas ibn Sam'an, Allah ya ƙara da azzaci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma kana tafi qaumin illa fastarata, ba yanda za a ya juju wa majujin su shigo cikin al'umma sai sun fi al'umma yawa. Ko fa duba ku da an ballo su fa zaka ba munan duniya mutum biliyan takwas ne da wani abu ko, har yanzu aka yi biliyan karan ko. To da za a buɗe katangar ya juyo ma juju sun ninninka mutanen duniya da baka. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ce wai mutanen wani gari kadai ba, su kuma mutane ne fa ba aljanu ba ne, mutane ne sosai irin mu, masu numfashi, masu magana, masu shiga ban ɗaki, suna neman abincin da za su ci, suna haihuwa irin yadda muke haihuwa, suna aure, ba dabbobi ba ne, mutane ne. Illa dai Allah ya musu wata azabaddiyar halitta ne wanda suna da ƙarfi, suna da yawa, ga su kuma su har mai tace da su, irin abin da Bahaushe yake cewa mai tace. Saboda duk abin da suka zo kansa sai sun ce mishi ruwa ba kuwa ba sa buƙatar, sai sun nemi wato moɗa da za su sha ruwan da ita. Da sun kafa bakinsu a kan ruwa sai sun jike tafki guda suke shanyewa, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ya murra awailuhum bi buhayrat qabariya fa yashrabunaha min ma'iha ko fa yashrabuna ma'a. Za ka ga sahun farko, kamar misali in za a yi hawa na sallah, ai za ka ga in sarki ya tashi fitowa, hakimi ne ke fitowa, hakimin farko ya wuce da tawagarsa, can sai ka ga wani ma ya wuce da tawagarsa. Kai ka in ka hango wata tawaga sai ka ita ka aike ballantana ma sarkin Kano mai martaba, ka ace na yi san kai. Kaga haka za ka ce har a zo kan hakimin karaye ko. Kullum ana magana ya juju wa ma juju, irin yadda suke tawa wasu hutu, abin da ke faɗo min irin yadda ake hawan sallah. To idan sahun farko suka zo za su shanye ruwan gaba ɗaya, ruwan buhayrat qabariya
na karshe in suka zo sai su ga wurin da ruwan da taban da kwadin da tarewa din ciki da taliban ban din da duk wani abu da ka sani a cikin wuta amma a kiran ma da mai kilago da mari babban tibiri sai sun gama sai na bayan sun zo sai kadkana fi hada ma anan wannan ko gulbin kaman wannan wurin an taba ruwa a wurin gucewa daya fa wannan sun shanye sun tsotsa wajen saboda bala'in ya zo ba shi ta annabi Isa alaihi salam shine zai zo ya ce cikin mutane ai daga sharrin dujan ko zai sauko in a daga zai sauka a Damascus Dimashq gabas maso gabashin Dimashq an gane ko sharqai Dimashq a daidai wata farar hasumiya da ake kira ta Manaratul Bayda White Minaret har yanzu tana nan zai sauka a fuka-fukan mala'iku za su sauke shi yana yin landing a jikinsa akwai mayaki da kuma zani maharudatai jikinsa yana tagar da ruwa kamar ya fito daga wanka ka san mutum ya fito daga wanka ai za ka ga jikinsa da danshi ko to shi ma haka ne yana takawa daidai daga wannan Manasul Bayda akwai nisa zuwa masallacin Baitul Maqdis amma zai sauka dab da alfijirri amma cikin taku kaɗan Allah zai kai shi har ya isa wajen kuma yana numfashi duk arnan da ya shaƙi numfashinsa sai ya mutu farkon abin da zai fara shine zai nufo Baitul Maqdis a daidai lokacin da dujjal kuma da shi da tawagarsa sun nufo Baitul Maqdis to musulman da suka fi ƙarfi a lokacin suna ƙarƙashin tutar mahadi mai dogon zamani suna cikin Baitul Maqdis sun kulle sun rufe ruf mazala ne ke ba da labari sallallahu alaihi wasallam a cikin dogon hadisin Nawas ibn Sam'an saboda haka sai annabi Isa ya kwankwasa yana kwankwasawa sai a je a buɗe masa ana buɗewa mazala ce kuna ganin sa za ku gane shi yana kama da Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu anhu ya ce to da kun yana shigowa a lokacin an tada iqama za a yi sallar asuba shi mahdibi zai shige ya je ya ja sallah sunansa Muhammad ibn Abdullah zuriyar Hassan ne ibn Ali ibn Abi Talib Allah zai tashe shi ya zo ya sanya adalci a cikin al'umma ya zama sanadiyar dukiya ta yawa a daina maganar wani tsoron talauci ba maganar talauci zai dinga ba da dukiya to a lokacin nan ne annabi Isa zai zo yana zuwa ya shiga sai a ce masa taqaddam ya ruhu Allah fa salli bina bismillah ka zo ka ja musalla sai annabi Isa ya ce a'a ai kai aka tayar wa kai ne liman don haka kai za ka ja sallah sai mahdi ya ja sallah a tuba da annabi Isa ya yi sallah a sahu a matsayinsa na mamu mazala suwa ya ji daɗin wannan ya ce mu ne ruhullah annabi Isa zai yi sallah a bayanmu sannan sai a fito ya ce a buɗe ƙofa ga dujjal can fa da makami da shi da yahudawa 70,000 suna jiran duk wanda ya fito ya zama nama kawai suna ganin ana buɗewa sai fitar waje yahudawa da dujjal ɗin dujjal yana hango annabi Isa sai ya arta da gudu sai annabi Isa ya yi shi yana gudu yana narkewa yana zagwanyewa kamar yadda kasar ruwa in an saka gishiri a cikin ruwa yana narkewa haka zai dinga yi za annabi Isa zai bi shi har sai sun je wani waje da ake kiransa babu Lud tana nan a Palestine to a nan ne annabi Isa zai cin masa kafin nan ya tasar mazagwanya annabi Isa zai zara kartakali ya tara mu in ya tsaga shi to zai taho da takobin da jinin ya zo ya nuna ya ce to ga jinin maƙiyin Allah na kashe shi na gama shi ya ce to ko ba zama duk san duk inda kuka ga wani bai rure ku kashe shi to anan Yahudawa su dinga guduwa mazala ce har za ta kai da lamuri zai ɓuya a bayan dutse ko a bayan bishiya dutsen ko bishiyar su ce ta'ala fa inna wara'iya yahudiyan faqtiluhu zo ga bai rure a bayana ka kashe shi mazala ce in ban da bishiya ɗaya ita ce kaɗai ba za ta ɓoye sau fa inna min shajarar yahud al-gharqat kenan tana nan kuma suna shuka ta amma kuma bijaka ba za ta kare su ba to a lokacin sannan annabi Isa zai zai shimfiɗa adalci bayan da an yi zalunci a cikinta zai bi duk inda ya ga gicci ya furta ya tanda shi ya fata shi zai dinga yin hukunci da adalci da kamantawa za a shiga cikin wata rayuwa ne dai a lokacin ana tsaka da haka duk inda aka ji labarin annabi Isa ya bayyana to za a dinga ɗiban wakilai tawaga ana zuwa ana masa mubaya kare da kusan ana tafiya hajji za ta aje a wa ruhul lahi mubaya to sai an ji mazala sun ce bainama hum kadalika ana haka sai waɗansu mutane su zo wajen annabi Isa ko cikin min man asamahumullah cikin wanda Allah ya tsira da su su gudu jarba kuma ba a kashe su dan idin jalle zo wallahi ko ka bi shi ko ya kashe ka da farko ne zai daga kafa amma daga baya zai kwashe dukiyar ku kuma kuna kallon dukiyar ta dinga bin sa kai asibin nahar kaman zugar ku dan zuma wallahi ce kar ku kashe kowa sai kun kawo min shi dujal sai ya gaba fitin cikinar mutane sai mutane suna ba su da option illa ko su mutu ko su bi shi to ana tsaka da wannan abu ne Allah zai aiko annabi ta to inda suka yi tsira Allah ya tsirar da su za su dinga zuwa da annabi ita fayam taqulu bi wujuhihim ya dinga shafa fuskokin su kuma ya dinga gaya muku cewa to kai dan aljanna ne kai ma dan aljanna zai dinga faɗa wayubashshirhum bi manazilihim fil janna wa min aljanna to lokacin nan ne fa fa bayna wahum kadhalik ana haka iz awha Allah ila Isa sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Isa ya ce an akharastu ibadati to fa akwai wasu bayina na bude musu kofa sun fito ba wani dan adam da yake da karfin da zai iya tsare su dan haka ka tattara duk musulmi ko hukan dutse ba su iya hawa inda kuke ba to anan ne fa za a yi maza a ba da notice ai maza a hukan dutse za a tattara a dutse gaba daya to anan ne za a shiga wata rayuwa ta ban tausayi su kuma ya zuwa ba duk za su fito duk inda ka sani sai sun karaɗe sai sun ya haɗa amma sai sun cika duniyar da ɗanna duk mutumin da ya gangaro daga dutsen nan kuma ya zama nama haka za a jididdiba shi a cinye mutane ne an ce ɗan yafis ne dama annabi adam yana da annabi nuhu yana da ham shine ya haifi baƙaƙen mutane yana da samu shine ya haifi fararen mutane da jajaye yana da yatinsu kuma shine ya haifi yajijiyar mazu su kuma hayan zuwa a san garin su amma dai suna nan a wannan duniyar da muke ciki wannan earth din suna nan ya fito ma su amma ba wani google earth ko wani satellite ko wani technology da zai iya hasko inda suke wallahi ba a isa ba ta inda za ka san ku ba utitun min al-ilmi illa qalila ilimin da kuke da shi ba shi da yawa kuma katangar da zulkar ne ya buga ya gina musu tana nan Allah ya santa tunda ya ba mu labari amma har yanzu ba tunda zai iya gano a inda take ba ba wanda kuma zai iya ce maka yau gata to za su zo su yi banna a ban kasa to a lokacin ne za a daɗe tsawon lokaci shekaru ana sama zai zama kan saniya kawai sai ka ji miliyoyin kuɗi ake sai da shi sai wata ina za a samu saniyan ma wanda ka ji ya za a yi samu to ya zama mai kuɗin duniya a nan lokaci sannan an daina yin Microsoft Allahu alam a lokacin ko akwai su Twitter ko su WhatsApp ko su TikTok Allahu alam za dai a yi waɗannan ranakun sannan ne in an shiga cikin tsanani ƙarshen yajijo majijin nan mafi duk kusan mafi yawancin su kafirai ba mu ji an ce ga wani mutum a cikin su ba wasu amma dai abinda bincike ya nuna mutanen kudu maso gabashin a kudu maso yammashin Asiya sun fi kama da ko makwabtaka da ko dai tsakanin Mongolia da Turkiyya amma sifofinsu da kamannin su suna kama da sifofin mutanen Mongolia su kuma kasan dama kusan jinsi ɗaya ne da wani yanki na China suna da hancinsu tamfashe ne za a ci ya gaya mana fuskar su haka a zagaye take ka kalmijanin mifraqa amma magana a ce suna da falafalan kunna wannan bahaushe ne yake fada wai in sai su kwanta da kunne daya sai su dalluka da daya yawanci a cikin tatsuniyo yake kawo wannan ba haka bane ba nan da ya tabbatar da haka to sanan ne za a biyo nan annabi Isa a roƙe shi ya roƙi Allah wannan masifa Allah ya yi ta to sannan ne fa za a annabi Isa zai ta'addu'a ana ta ijtihali ana tsaka da haka wani mutum zai shahada ya ce shi ne zai tafi daga sama duk abin da zai faru ya faru yana tafkowa sai tarar da gaba ɗaya Allah ya aiko waɗansu ƙwari wasu dabbobi yadda ka san me litulun naghaf suna maƙale musu a wuya annoba za su duk sai su mutu kwari su bi ko na farsa ta fa'insu yadda ka san an zo farauta an haharu za ka rasa dare duk sai su mutu kuma sun mutu ba wanda ma zai iya binne wani a haka za su mutu ba wa Allah yana kafkuwa zai tare ya zuwa ma duk sun mutu sai ya garza ya ta gudu ya hau sama ya ce jama'a ku yi bishara sun mutu Allah ya kashe su sannan sai a tafko to an tafko ne fa za a tarar da ashe abun haka ne ko ina sun cika duniya to ana nan saboda mutane ba za su iya ɗaukar ɗawainiyar binne su ba sai wani ya dinga damun mutane zara sa ce sai mutane ai ta girki da makamansu saboda su har zuwa lokacin da su to da kwari da baka suke aiki ɗan baka ne maharba ne in yi hari mazala ce za ku yi ta ƙona wuta kuna ta girki da kwarinsu to kaga mu yanzu muna da gas muna amfani da shi kaga ce to yanzu gas ai ake amfani da shi da kalanzir tunda mazala sun ya faɗa sai fa ya faru ba wallahi sadiqul masdud gas din za a ɗauke Allahu a'lam amma dai mu mun yi imani niyyanta sannan masu cewa ɗan China ne ya jijo ma jijo ai ji ya duka dai ana faɗar China ne to ai in ka kula ita China ko tana da cutar ai tana da amfani ta wasu ɓangarorin daban nan ko ba ga wasu kuma ya jijo ma jijo ba su da wani amfani sai cutar to ana haka kuma sai kuma a sake ci gaba da roƙon Allah sai ubangiji ya ɗauko ya aiko wata halittu wata tsuntsaye ta dinga ɗiban gawawwakin su ba sai inda suke yi da su sannan Allah ya saukar da ruwa a wanke ƙazantar gaba ɗaya karnuka sai sun ci naman Yajuju da Majuju lataskaru sai su yadda ka san suna layi saboda tsabagen ƙoshi da suka yi da naman Yajuju da Majuju to sannan sai a dawo daidai to wannan Yajuju da Majuju su ne mutum 999 duka ƴan wuta ne mutum ɗaya a cikin mu kuma shine dan aljanna to kaga me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan dan su samu sauki a cikin zuciyarsu salawatullahi wa salamuhu alaihi to da ya faɗa haka a cikin wannan hadisin na Jabir wanda na kawo muku a cikin Sahih al-Bukhari hadisi na 6535 Sahih Muslim 2222 da kuma 2230 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni roƙon da nake wa Allah ma fatan da nake ni la arju an takunu rubu'a ahlil janna ku kwantar da hankalinku ni so nake ma a ce ku wannan al'umar duk girman aljanna amma aka sa aljanna hudu duka kaso ɗaya naku ne in aka hada tun daga halitta annabi adam har yanzu har a nan ƙasa a ce kaso ɗaya bisa hudu jin namu ne an yi allocation din ka da al'umar annabi ma sahabbai suka Jabir ya ce fakabbarna Allahu akbar saboda jin daɗi kaga a can fa shaqqa zalika ala nnas ko to manzo Allah da yake ya ga mu azizun alaihi ma anittum sai musu wannan bishara duk wanda ka ji yayi kabbara ya ji daɗi Allahu akbar to manzo Allah da yake ce ne mu ma su ƙara jin daɗin da haka sai ce wa inni la arju an takunu thulutha ahli aljanna kai ni fata na ma ku zama kaso ɗaya bisa uku yace fa kabbarna Allahu akbar manzala sai ce wa inni la arju an takun shatar ahli aljanna ni fata na ma in aka raba aljanna biyu rabi duk ta mu ce ni da rabo mutanen Musa da mutanen Isa da mutanen Nuhu da mutanen duk dago annabawa a tattara su a dai bangaren aljanna to ko anan aka tsaya zaka tabbatar da cewa abinda Allah ya faɗa azizun alaihi ma anittum haka ne duk abinda zai dane ku yana tayarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hankali ragowar bayanin ya jujuwa majidu kuma insha Allah ku ajiye su a wa'insu bayanan azizun alaihi ma anitu sawa'un a duniya ko kuma a lahira. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba mu labarin Dujjal game da abin da ya shafi al'amarin Dujjal. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin da Allah ya halitta duniya bai taba halittar wata fitina da ta kai fitinar Dujjal ba. Ku ga dai masifar kabari, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa za a jarrabe ku a kabari kusa da ku kamar yadda za a jarrabe ku irin yadda za a jarrabe ku irin lokacin Dujjal. To a amarin Dujjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya san cewa Dujjal zai bayyana, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa Dujjal zai bayyana, to bai yi sake da amarin Dujjal ba, a ya dinga gaya musu al'amarin Dujjal kenan, dan kowa ya ta kanta. In ka san cewa zai zo, to za ka yi iya bakin ƙoƙarinka kada ka bari Dujjal ya zo ya same ka a yanayin da zai iya halakar da kai. To a cikin hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu, akwai shi wannan dogon hadisi na An-Nawwas ibn Sam'an, Allah ya ƙara yarda a gare shi, a cikin shi ma za ku gane irin kwaɗayin manzo Allah sama a kan wannan al'ummar karta ɓata, da kuma duk abin da zai damu musulmai manzo Allah baya san. Imam Muslim ya rawaito hadisi ta hanyar An-Nawwas ibn Sam'an al-Kilabi, sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yake cewa zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal zata gadatin. Wata ran bayan sallar asuba ko da safe ko da sallar asuba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi akan Dujjal, fa khaffada fihi wa rafa'a. To annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da al'amarin Dujjal khaffada, ya nuna cewa ƙasƙantaccen abu ne Dujjal, shine khaffada bi ma'ana haqqara, ya ƙasƙantar da Dujjal a cewa ba shi da wata fawa a kankin kansa sai abin da Allah ya ga dama. Wa rafa'a, sannan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama lamarin Dujjal din, yace to fa amma idan fa ya bayyana fa ira fa sai wanda Allah ya tsira. Kuma haka ne, domin tactics dinsa sun fi ƙarfin dabara din mai dabara. Domin farko zai zo ya ce muku shine shi annabi ne, Allah ya ce ku sani fala nabi ya ba'd, daga baya ma zai ce muku shi Allah ne, ko kuma ya san ba za ku yarda ba. To kuma zai dinga raye matattu har zai zo wajen mutum ya ce to ku yarda mana ni Allah ne. In kuka ce a sai ce to innata ba Allah yana tada matattu ba, ce innata yin maka da iyayenka suka gaya maka ni Allah ne za ka yarda? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ja ku ya je har kushewar mahaifa, in kai baka sani ba shi Allah zai gwada masa, sai je inda aka binne mahaifanka, sai je ce musu ku fito ku tashi da izini na. Manzo Allah ya ce fa yumathilu lahu shaytanan, sai aljanu ko shaytanu sai su fito wa mutum a tsura iyayensa, kawai sai kaga kabari yana buɗewa mutum ya fito, irin yadda ƴan cin suke nuna fim din nan, irin resurrection din nan. To sai kaga ana fitowa, sai su ce masa kai imani da shi, mu ma sai da muka yi imani da shi muka tsira. To mutum ya ga iyayensa sun tashi, dan Allah in ba shi da cikakken tauhidi ba shi da ilimi ba sai ya yarda ba. Fa yumathilu lahu shaytanan fi surati abawai, zai ce da sama a zo ga shi ana tsaka da yunwa da bala'i, domin sai an shekara uku ana fama da talauci. Shekara ta farko sama ta zubar da kaso ɗaya, ta riƙa kaso ɗaya bisa uku na ruwan da ake sauka, an ka auna ganganawa ake saukarwa a shekara, to za a rage 1/3. To kaga sai duk sanda aka ce ruwa ya yi ƙaranci, to za a samu agricultural product, kayan amfanin gona za su zama sun yi kaɗan, to za su ragu. Ana tunanin shekara mai zuwa a samu a maye gurbi, to sai kuma a shekara mai zuwa sai kuma rabin gaba ɗaya damuna, rabin ruwan ma sai ya tafi. To kaga za a ƙara samun quantity na adadin abin da za a yi asara na abinci. To sai kuma wata shekara ta uku gaba ɗaya kaso biyu bisa uku ma sai ya tafi. To an shiga tsananin nan ne fa a lokacin ga yaƙe-yaƙe a lokacin Dujjal zai zo. Amma ya amuru sama'a fatumtsir, zai ce da sama fitar zubar da ruwa fatumtsir, yanzu ruwa zai sauka. ويعمر الارض فتنبت زي كده قطع فتدد الري كده فتدد الري كنا كله زي دي قصد دباب كومي خريبة فيمر بخريبة زي دي قصد أما باع أبو ورما وريني فقوتي شيء متى يا أرض أخرجي كنوزك فتود بأبن دكيك قوي نفسك إن أقوي قولي ذو أنا وهلا حقب ولا قليبا حقر أبرم فستيجيو ستون أجي تقول الأحجار الهجار الكريمة إن دوا سوا في درجة فما شكت إباع وهلا إن دي كنا جير شيء زي باو زي شيء فتود بأبن دكيك شيء من بيتر رأيك شام وهلا shi in yazo kawai magana zai yi fetur din ya tattaro gaba ɗaya kanyen fetur din ya to dan Allah yanzu yadda muke neman kuɗi wani ina gaji a irin abubuwan barkwancin nan da ake yi na social media waya ga kai masa da a bashi miliyan 100 da a bashi mata ta gari sai a bashi miliyan 100 a haɗa mai da taruwar goma a irin shakiyarci da yara suke yi mana inda fa magana kuɗi ce ba wata ba wani tsala kafircewa ma za a iya wallahi za a iya kafirce Allah ka bamu da imanin wala taj'al musibatana fi dinina to zai ce fito da duk abin da kike da shi za ka fito da shi gaba ɗaya kuna kallon arzikin yana zuwa duk inda yaje arzikin yana zuwa gashi kuma yana tarin jama'a mu a Hausa ya ce wani zo da wata ƴar gangansa ya kaɗa ba wata maganar ganga ko bai zo da ganga ba binsa ake yi ba yana da kuɗi ba kuma a kwana 40 zai gama kamfen ɗinsa yawmin ka sana wa yawmin ka shahar wa yawmin ka aljum'a wa yawmin ka baqiyati ayyamihi ka ayyamikum hadhihi to shine ma'ana fa khaffada min amrihi wa rafa ya nuna kakkantaccen mutum ne sannan kuma ya faɗi irin girman masifa zuwan dujan to sai manzon Allah sallama in ji Nawas ibn Kam'an ya hatta zananna annahu fi sa'ifatin nahl saboda yanda manzon Allah kuma ya kai matuƙa wajen gaya mana maganar dujan din nan mu muna tsammanin ma kamar duhun dabinan nan da suke baya ka san Madina in ka tafi can karshe wajen Uhud zaka ga kaman gonakin dabine ne suke kewaye Madina yace Allah muna sai da muka dinga tunanin kaman ma yana bayan da binan nan ana gama maganar nan zai bayyana to distin firgita to wannan firgita din ai zamu iya fassara ta al'ana ko al'anata irin wahala da shiga cikin damuwa shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi azizun alaihi ma anitu to Nawas sai yake cewa falamma rafna ilayhi arafa dalika fina muna zuwa wajen manzo Allah sai ya fahimci mun shiga damuwa to yanzu azizun alaihi ma anittum za ta tashi ki sai shiga cikin damuwa to a lokacin nan ne sai manzo Allah sai cewa ma sha'ankum menene ya dame ku sai suka ce ya rasulullahi zakarta ad-dajjal gadasa tafiyar nan ka ba mu labarin dajjal kai mana wa'azi game da shi فخففت من امره ورفعت كافد الامر انت كاكنتر ده شي كما كانوا منا جرمن مصيفتا حتى ظننا انه في طائفه النقل حتى ده muka dinga tunanin ila yana cikin duhu duhun dabinan nan faqala kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghayru ad-dajjal akhwafani alaykum akwai wani abin da nake ji muku tsoro ma wanda ba dajjal ba kuma na ma ku ji muku tsoro menene sai manzo Allah yake cewa in ya khuruj wa ana fikum indai Allah ya kaddara fitowar dujjal din ina nan da rai a tare da ku fa ana hajiji to kowa ya je ya zauna ni kadai na ishe shi ni kadai zan je in yake shi kai kadai ga yake ne sallallahu alaihi wasallam kaga azizun alaihi ma anantum kuma haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da masifa ta zahiri da ake gani da wacce ba a iya ganin ta sai dai a santa wallahi a lokacinsa bai taɓa ƙyala sahabbai da aiki muna da shuwa gabanin mu ana bala'i to su abinda suke sai dai a zauna mitin akan ya za a yi da bala'i iya abinda ake fa'idantuwa da shi na kuɗin zaman da allowance ɗin wataƙila da zai iya isa a magance wata daga cikin matsalolin bala'i amma an yi kwamiti to sai kaji kuma abin da za a gudanar wa dukkan mutum an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza iya tattalin gudanarwar ma ka dai wani lokacin ya isa da an maida hankali a iya maganta wasu matsalolin amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam an taba jin wata ƙara a Madina kowa yana kokarin ya zai yi ne taya za kai ka fito masallaci ma ka tambari ma wani hali ake ciki to ka san ba kai tsaye da ka ji an ce in barawo tsakar dare ba kai tsaye za ka fito ba tukunna sai ka dan fara jin motsi tukunna sannan ka fito ko ba haka ba ne amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da mutane suka fara ɗauko makamansu irin kajiya wannan kun ɗan taho ku yo hanyar masallaci don ku jiya ya za a yi ne an ɗan harhaɗa ce to ko a ɗan yi kan sirrin manzo Allah ya fito da ya dawo daga wajen Madina da makamansu a hannu ce ku je na gama dubawa ba ku ne sallallahu alaihi wasallam ko wannan wallahi ba ta sunya ba ce gaske ne to gashi dujjal ɗin ya ce in ya khruju ana fikum fa ana hajijuhu in dai ya fito ina nan fa ana hajijuhu dunakum ku sha zaman ku ni zan je in karyata shi in tsure shi in ta kama maza Allah ya yaƙe shi ma zai yaƙe shi wa in ya khruju wa laktu fikum amma in ya fito ba na nan famru'un hajiju nafsihi to fa jama'a kowa zai yi ta kanta dan haka in ya rike ka sai ka san ya za kai wallahu khalifati ala kulli muslim amma na bar Allah ya wakilce ni wajen lura da al'amarin musulmai kowane mutum ma'ana kamar ka ce ba komai zan bar ku da Allah akwai Allah Allah zai taimake ku kaga kenan azizun alayhi ma anittum taqutu sai manzo Allah ya gaba da bada sifar sa innahu shabun qatitun aynuhu ta'ifa ka'annahu ashbaha bi abdul uzza ibn qatan har wanda yake kawo da shi sai da manzo Allah ya ba dama ina ran nake so mu tsaya a mahallin shahidin dan mu gane cewa lalle abin da duke takura muku da Allah ta baya daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya so hatta damuwar da zamu shiga a ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya yaye mana hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim Bukhari ya kawo hadisi a cikin kitabu tafsir babu surati bani isra'il babu zurriyatu man hamanna ma'a nuhi madan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin daga Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in yake cewa atani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi lahmin inji Abu Hurairah ce an zo manzo Allah sama da nama a wata ruwaya ne fa rufi'a ilayhi dhira' wa kanat tu'jibu sai aka a cikin naman sai aka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karfata dama manzo Allah sama yana son karfata fa nahasa min hasan manzo Allah sama ya danya fice wata daga cikin nahasatan thumma qal zai ci kenan sai manzo Allah ce ana sayyidun nasi yawmal qiyamah ni zan ja zugar mutane ran alkiyama ni ne jagaba ni ne shugaban mutane gaba ɗaya ranar alkiyama wa hal tadruna mimma za ko mimma zalik kun san yadda al'amarin zai kasance kuwa sai manzo Allah ya ce to yajma'u Allahu an-nasa al-awwalina wal-akhirin Allah zai tattara mutanen duniya gaba ɗaya tun daga kan annabi Adam shine mutum na farko har zuwa ƙarshen mutumin da za a haifa fi sa'idin wahidin a waje ɗaya yusmi'uhum da'i Allah zai sa mai kira yi kira gaba ɗaya kowa ya ji wa yanquzuhum al-basar wa tadnu ash-shamsu fayablughu an-nasa min al-ghammi wal-karbi ma la yaqul mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin nan idan an yi kiran rana za ta wato rana za ta zo kusa da inda mutane suke zai zamanto baƙin ciki da damuwa za su zo wa mutane yanayin da mutum ba zai iya ɗaukar wannan tension ɗin ba wannan tashin hankalin duk haƙurinta wallahi ba za ka iya ɗaukar sa ba ranar tashin alƙiyama to a lokacin ne ga Allah kuma ya ci kula kowa saboda a ranan nan ubangiji ya fita saboda abin da bayi suke aikata fa yaqulun na sai mutane su dinga cewa ala tarawna ma qadbala kun jama'a buku ga irin halin da muke ciki ba ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum jama'a ku a nemo wanda zai je wajen ubangiji ya ba ubangiji hakuri ne a cece mu fayaqulu ba'd an-nas li ba'd an ta'sa musu wakilai sai su ce sai su ga yawa ragowar mutane cewa alaikum bi adam a nemo annabi adam saboda annabi adam kowa ya san matsayin sa fayatuna adama alaihi salam maza la ce sai a garzayo wajen annabi adam sai su ce mata ya adam anta abul bashar kai ne uban talibai baki daya Allah ya halicce ka da hannunsa ya busa maka rai ransa nasa na kudirarsa ubangiji subhanahu wataala ya busa maka ransa ya umarci mala'iku su maka sujada to mun san dai ba wani rufarfa kana da matsayi a wajen Allah ka san mutum yana neman abu kawai ka je ka ba Allah hakuri a samu a karbe mu daga wannan halin da muke sai annabi Adam shi da yafi sanin Allah sai ce inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqtab qablahu mithlahu yau fa ubangiji na yayi wani fushin da bai taba yin irinsa ba walam yaghdab ba'dahu mithlahu kuma yau shi ne fushin karshe ba za a ƙara yin wani fushi irin wannan ba wa innahu nahani 'ala ash-shajarati fa'ataytuhu ya hana ni ci ganyen bishiya a aljanna amma na saba masa na ci nafsi 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 yau ta kaina nake ba ta kowa nake ba ni ma an samu tsira idhabu ila ghayri ku tafi wajen wani karshe bayan an shawara a ce a tafi wajen annabi a garzaya a tafi wajen annabi Nuhu alaihi salam sai an je wajen annabi Nuhu a ce anta awwalur rusul ila ahli al-ard kai ne farkon wanda aka aiko a duniyar nan wa qad sammaka Allahu 'abdan shakura kuma gashi a cikin suratul isra Allah ya kira ka da suna 'abdan shakura Allah ya ce innahu kana 'abdan shakura lalle shi annabi Nuhu ya kasance bawa ne mai yawan godiya ishfa'alana ila rabbika salam Allah ya kira shi da suna abdan shakura sai sai kai maza maza ka ne ka zo ka je ka ba ubangiji hakuri ka cece mu baka ga halin da muke ciki ba sai annabi Nuhu ya ce ubangiji na yau yayi wani fushin da bai taba yin irin sa kuma ba zai ƙara yin fushi irin sa ba dan haka ni ma na taba yin addu'a ya halakar da mutanen duniya gaba daya dan haka nafsi 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 ku je ku samu ni sai su garzaya sai su tafi wajen annabi Ibrahim alaihi salam su ce ya Ibrahim anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard kai ne annabin Allah ne kai kuma zababban masoyinsa bada'insa a cikin mutanen duniya kaga halin da muke ciki ka taimake mu ka je ka ba ubangiji hakuri ka cece mu sai annabi Ibrahim alaihi salam ya ce ubangiji na yayi fushin da bai taba yin irinsa ba kuma ba zai ƙara yin irinsa ba yau kuma ni ma na taɓa yin ƙarya guda uku duk da cewa na yi su ne a bisa zafin Allah abinda yake nufi ya faɗi maganar da masu sauraronsa sun fahimci abin da ba shi annabi Ibrahim yake nufi ba ba wai ya kantar ƙarya irin samu shi gaba ɗaya a rayuwarsa sau uku ya ƙarya kuma ba ƙaryar duka ba ƙarya ba ce ba irin samu ta saɓo ya ce kuma an zo an tambaye shi waye kashi waye kakkarya gumakan nan yace babban sa ne kuma ba babban sa bane shi ne amma yan ku haka ne dan ya kafa musu hujja ya ce sara ki ce yar uwa ta ce ke dan kar a kwace min ki ni kuma a duniya ban san wani mumini ba bayan ni sai ki dan da kin ce yar uwa ta ce a matsayin ki sai kuma lokacin da za a tafi bautan gumaka baya so ya je yana so ya karya gumakan nan yace in ni sabin ba ni da lafiya alhali kuma lafiya ta kala annabi Ibrahim yake cewa kullu hati fi zatillah duka ƙaryar da nayi nayi ta ne a bisa zatin ubangiji yace inni qad kuntu kadhabtu thalatha kadhibatin fi a to nafsi nafsi idhabu ila ghayri ku tafi wajen wani bani to a lokacin nan ne sai aka koyi annabi Musa ana zuwa a ce masa kai ma manzon Allah ne Allah ya fifita ka akan ragowar manzanni yayi zance da kai ya yi zance da kai bai zance da kowa a cikin mutane ba sai kai dan haka ka ne ka je ka nema mana ceto a wajen ubangijin ka baka ga halin da muke cikin sai annabi Musa ya ce a ubangiji na yayi fushin da bai taba yin irin sa ba ina tsoron ka inje wajen ubangiji a fara ta kaina ni ma na kashe wani mutum baƙi ɗin nan kenan da ya kashe yake cewa ina tsoron kar ka je a tada wannan ballin yau ku tafi wajen Isa shi da kansa zai ba da shawara ce a je ana zuwa ga annabi Isa a ce ya Isa kai ne manzon Allah kalmar ubangiji da ya jefa ta a cikin Maryamu ta haife shi kuma ruhi ne daga ubangiji ka yi wa mutane magana tun kana tsumman jariri ka je ka roƙa mana ubangiji ya cece mu ka ga halin da muke ciki annabi Isa alaihi salam sai ya ce kai ina ubangiji na yayi fushin da bai taɓa yin fushi irin wannan ba sai mai ruwa ya ce walam yadhkur dhanban amma annabi Isa shi bai faɗi laifin da ya yi ba ba wani laifi da ya yi bai faɗa ba amma dai yace nafsi nafsi ni ma ta kaina nake ku tafi wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga kowane annabi in an je wajensa baya iya yi to amma a cikin tawagan nan har da ƴan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ta ce fa ya atuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam ka faɗe sai a dungumo a wajen manzon Allah a zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai ce anta rasulullahi wa khatimul anbiya kai ne manzon Allah kuma a kanka aka ƙara annabta وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما الله يا غفر سامك ذنبك إن جا كايما بل بك تأيبا دا لا كايما دا أن غفر سامك ندبا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه وكذا أنشبت فيه العناك العناك ذلا سمعت فأنطلقوا تحت الأرش كما ذا الله ينعجيزي تبا مثلا كفو دام saboda azizin alaihi ma anice ya ce sai in tafi har zuwa ƙarƙashin al'arshi shi ya san inda al'arshi yake in ku ku sani ya ce ina zuwa fa aqa usajida li rabbi azza wa jalla sai in faɗa in yi sujada ga ubangiji na ya ce thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni sana'i alayhi shay'an lam yaftahu ala ahadin qabli sai Allah ya mun fatahi ya buɗe mini wato a buɗe mini wata ƙofa ta sirrin yabon Allah da yi wa Allah kirari da jinjina ga Ubangiji da ba a taɓa buɗe wa wani ba sai manzon Allah ya fara ya dinga yabon Allah da sunayen da a lokacin Allah zai sanar da shi su to yana tsaka da haka sai Ubangiji ya ce ya Muhammad irfa'a rasa tago kanka saltuba roƙi abin da kake so za a ba washfa tu shaffa nemi ceton wanda kake so ba da lissa kawai za a baka ceton manzo Allah sai fa arfa ra'si sai in dago kaina fa aqulu sai in ce yace ya rabbi ummati ya rabbi ya ubangiji na zo ina bara a bani ceton al'umma sai a ce ya muhammad أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة إيبو عند دكة سوء أثنين الأمة وإن دقنن في الجنة باهي سابي أفنس كشغد سوء تقوف الجامع الله تامنا سبيس وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب سننكما أنباد داما أخير بو أفوف لمتاني لا تشغى وإن تابل سوء كأي amma ragowar ƙofofin mutane kuma su ma duk da haka za kuma a sake ba su wani allocation ɗin ta waɗansu ƙofofin mazala ce wallahi na fi biyadihi na rantse da Allah ma bainal misra'ain min masari'il janna tsakanin sakatar aljanna da hancin sakatar wanda kaga ai sakata ana ɗan saka tsakaninta da kunamar da za a sa a rufe ko to tsakanin kunamar da ita sakatar ko tsakanin alhargar da hancin alhargar da ake rufewa to tsakaninsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar tsakanin makka ne da himyar ta yaman ke iya faɗa kan hancin alhar da kawai da zakata dan jaf din da ake bayar wannan wanda bai kusanci ne bai kusanci mita daya ba ko in yayi yawa to amma na aljanna saboda girman aljanna komai da banye ta aljanna kuma bayin makkata wa busra tsakanin garin makka har zuwa cikin tsakiyar sham kawai tsabagen girman aljanna wannan hadisin yana nuna mana cewa lalle duka abin da ya dama al'ummar musulmi to yana takurawa annabi sallallahu alaihi wasallama azizun alaihi ma anittum to anan za mu tsaya wanda kuma ba mu kare akan maganar azizun alaihi ma anittum ba sai Allah ya kai mu gurin Allah ya kai mu sannan ne za mu cike kuma mu kara shi rabuwar da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kaiwa mun yi magana cewa muna tunanin ranar da zamu rufe to duba da waɗansu da lalle ya sa firar Laraba insha Allah zamu rufe ranar Laraba jibi kenan saraka sai mu tawo da shirin mu na hattama jibin Allah ya kai mu kuma sai mai yawan rai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sabuwar mu